أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك يوم قوام سكر لود سورار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدساك هدواء وانا نمتي نران الله دي أيو أكو غوات رمضان إجرى دبو ديا دا دريه دو دا أربعين ديا واندي زوريدي دا 26 غوات هدو ميلادية دبو بيدا 20 تكن تفسير من الليتاف ين الله مدعو كتن سركي هر ينزمنا تكن سورة الفرقان أجيا منسايا أكن إن الله مدعو كتن سركي كي من بيان سوكا مشركي من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم da irin abubuwan da suke gani inda gaskiya manzon Allah manzo ne kamar yadda suke rayawa, to da bai kamata ya zama haka ba, ko kuma da ya kamata a ce yana da kaza ko kaza ko kaza. Mun yi yadda Allah madaukakin sarki ya ba su amsa, wanda ayo insha Allahu ta'ala za mu koma da kan aya ta 10 tabarakallazi insha mu dora zuwa abinda Allah ya sawwaka. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا.
نعم باين دوت أنه مشركي سكا نيمتي و me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na manzo yake cin abinci, yake tafiya a cikin kasuwanni? Me ya hana a saukar da mala'ika tare da shi ya zama yana gargadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam? Ko kuma a baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata dukiya, ko ya zama yana da wata gona da yake ci daga cikinta? Allah ya ce wa qala zalimuna, azzalimai suka ce in tattabi'una illa rajulan mashura, kai ba kowa kuke bi fa ba ce mutumin da aka yi wa sihiri. Allah ya ce unzur kaifa darabu laka al-amsal, ka duba yaya suka buga maka misalai. Wani lokacin su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mawaki, wani lokaci su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai yin bokanci ne, wani lokaci su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake faɗa sihiri ne, ko shi mai yin sihiri ne. Shine Allah ya ce ka duba yadda suka buga ma misalai, fa dallu suka bace saboda wannan kama-kame, tunda sun bar gaskiya suka wayi gari suna kama-kame. Fala yastati'una sabila, ba sa iya shiriya zuwa ga hanya, zuwa ga tafarkin da yake madaidaici. Allah ya ce tabarakallazi in sha'a, albarka ta yawaita ga Ubangiji Allah, wanda in sha'a idan ya ga dama ja'ala laka khairan min zalik, sai ya sanya maka abin da yafi wannan alkhairi, abin da yafi gona da suka nema, ko abin da yafi wata dukiya. In Allah ya ga dama sai ya sanya maka abin da yafi wannan alkhairi, jannatin gonaki ta jiri min tatihal anhar, da ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su. Wa yaj'al laka qusura, kuma ya sanya maka manya-manyan gine-gine wanda zaka zauna zaka rayu a ciki. Idan Ubangiji ya ga dama sai ya haka. Amma sai Allah ce bal kazzabu bisa'a, kabar wannan ma maganar sun ma ƙaryata ne da alkiyama gaba daya. Da haka gani suke abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, na cewa wanda ya yi imani zai samu kyakkyawan sakamako wajen Ubangiji, wanda kuma ya juya baya ya ƙaryata zai gamu da mummunan sakamako. Gani suke duk wannan abuwa mai yiwuwa bane. To Allah ya ce wa a'tajina liman kazzaba bisa'ati sa'ira, mun tanadarwa wanda ya ƙaryata da alkiyama, mun tadar masa sa'iran, wuta mai ruruwa, ko ka ce sa'iran mun tanadan masa da wutar da ake kira as-sa'ir sai Allah yake sifata mana yadda wannan wutar take idza ra'atuhum min makanin ba'id idan ta hango su daga wuri mai nisa ta hango yan wuta sami'u laha taghayyuzan sai su dinga jin fushi a tare da ita jiya mun yi bayani cewa ma'anar su ji fushi shine su jiyo sautin fushi dan fushi wani abu ne da ba a jin shi amma ana jin sautin shi to za su ji wannan sautin na fushi wa zafiran da ƙara da kuka Allah ya ce wa idza ulqu minha makanan dayiqan idan an jefa su a cikin wannan wuta cikin wani guri mai kunci muqarranina suna kuntace a hade da juna da au hunalika subura sai su dinga kiran halaka da tabewa suna cewa mun shiga uku mun lalace mun tabe sai Allah ya ce la tad'u al-yawma suburan wahida yau kada ku kira halaka guda daya wad'u suburan kaseera ku kira halaka mai yawa ba ma guda ɗaya ba ku kirawo halaka da tabewa mai yawa mana ibnu abbas yana cewa ai la tad'u al-yawma waylan wahida kada ku yi da'awar shiga uku ko shiga ɗaya a yau wad'u waylan kaseera ku kirawo kaito da halaka da yawa domin yau ba ku da wata ranar da za ku fita waɗannan ayoyi duka tafsirin su ya gabata a jiya wanda wuta kansu ne saboda mu dora akan inda za mu tashi a yau shine Allah madaukakin sarki ya ce mai
قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا
نعم في الله يجي قل كتي يا رسول الله معنى أنا غيا والنبي صلى الله عليه وسلم كتي أذلك خير وانا أبن دا الله يصفتا نوتا دهال دا ذات زمد يد إموت ذات كسن شيء أتكي أذلك وانا خير شيء في الخير أم جنة الخلد التي وعد المتقون ko aljanna tadawwama wanda aka yi masa tsoron Allah alƙawari kanat lahum jazaan wanda ta kasance sakamako ce gare su wa masira kuma ta zama koma gare su lahum fiha ma yasha'un Allah ya ce a cikin ta suna da duk abin da suke so khalidin suna masu dawwama kana ala rabbika wa'dan mas'ula wannan abu ya kasance alƙawari ne a wajen ubangijinka kuma abin tambaya a wannan aya ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye ya ce waɗannan mutane wannan abin da Allah ya sifata halin ƴan wuta da irin yadda za a tashi su a cikin wuta da yadda wuta za ta tarbe su cikin ma'ana fushi da ihu da ƙara da yadda za a jefa su cikin gurare masu kunci suna kuntace ta yadda ba za su iya motsi ba da yadda ba za su samu agaji ba za su iya fita ba shin wannan الخيري أم جنة الخلد التي وعد الله المتقين كو الجنة تقري ودى ألا يوم أولنش القوري من عباده لكن با ينسى شو ونن نيسى الخيري كوكما ونن ونين يسى الخيري سكان ونن دوتش أنا زامك أني أفان جلفز خير معنا ونديف ونا الخيري باوي دن وتاتنا دا الخيري أتارد إتابا ونن أسلوبي نين الاربتي ونن الاربا واسكين إيرون ونن da haka lafazin azalika da Allah ya faɗa azalika ana nufin zai koma zuwa ga wancan wutan wannan ismu ishara zai koma zuwa ga wancan wuta din ma'ana wancan wuta da abinda kafirai za su gama a ciki shine yafi alkhairi ko kuma wannan aljanna wadda ubangiji Allah madaukakin sarki yayi tanadinta ga mutanen da suka ji tsoron shi suka aikata aiki na ƙwarai wadda za ta zama koma a tare da su wanne ne yafi alkhairi a cikin wannan abinda wannan aya ta kunso na nuna cewa mutum ya duba ya ga da wuta da aljanna wanne zai zaba wannan Allah madaukakin sarki yayi shigen irin wannan bayani cikin suratul safat inda Allah yake cewa inna hadha la huwa al-fawzul azim hakika wannan shine rabo mai girma li misli hadha faly'amal al-amilun saboda samun irin wannan sakamako masu yin aiki su yi aiki sai Allah ya ce azalika khairun wannan shi yafi alkhairi azalika khairun nuzulan am shajaratul zaqum wannan masauki na yan aljanna shi yafi alkhairi ko ku shajaratul zaqum Allah ya ce inna ja'alnaha fitnatan lizalimin Allah ya ce mun sanya ta zama fitina ga mutanen da suke azzalimai, ga mutanen da suke basu imani da Allah ba. Innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim, bishiya ce dake fitowa cikin wutar jahim, a tsakiyar cikin wutar jahim. Dal'uha ka annahu ru'usu shayatin, kawunan ta kai ka ce kawunan shaitani ne saboda yadda take da muni. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun, za su ci daga wannan bishiya, za su cika cikin su. To anan Allah yake cewa wannan shi yafi alkhairi ko abinda Allah ya tana dawa mutane na kwarai, wanda babu shakka duk wanda yake mutum ne da yake yayi imani da Allah, mutum ne da yake yayi imani da ranar lahira, mutumin da hankalinsa yake madaidaici ya san babu gami tsakanin wuta da aljanna. Shi yasa a nan lafazin kamar yadda muka ce wannan lafazin khair din, a nan ba ana nufin ita ma wuta akwai alkhairi a tare da ita ba, uslubi ne na larabci. Ana wani sa amfani da shi sifatul tafdil, ce ana amfani da ita dan ma'ana a nuna kulun sifatuwar abu, kamar yadda yana nan misalin shi da yawa a gurin larabawa. Annabi Yusuf alaihi salam lokacin da aka zo a biyarin caɓi sai ce qala rabbi sijnu ahabbu ilayya, sai amfani da lafazin ahabbu, kurkuku ya fi soyuwa. Dai da cewa wancan abin ma da ake neman shi ba abu ne mai kyau, amma sai ce asijnu ahabbu ilayya. Dan haka a wannan abinda ma'ana aka yi amfani da wannan lafazin, babu abin da yake nuna akwai alkhairi a cikin wuta. To Allah madaukakin sarki yake cewa wannan wuta ita tafi alkhairi ko kuma aljanna, wadda Allah ya tana dawa bayansa masu tsoron shi. Sai Allah ce lahum fiha ma yasha'un, su yan aljanna suna da duk abin da suke so a cikin aljanna, na kayan ci da kayan sha da tufafi da wurin zama da ababen hawa da ma'ana abubuwa da duk abin da yan aljanna suke so suna da shi, abinda ma ido bai taba gani ba, kunne bai taba jin labari ba, haka tunanin shi ma bai taba darsuwa a cikin zuciyar dan adam ba. Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yana cewa duk abin da yake cikin aljanna babu shi a duniya sai dai tarayya a suna. Duk wani abin da ka sani na aljanna, ana magana na cikin aljanna, to babu irin shi a duniya, sai dai sun yi tarayya da na duniya wajen suna. A duniya akwai mangaro, a aljanna akwai mangaro. A duniya akwai ayaba, a aljanna akwai ayaba. A duniya akwai nama, a aljanna akwai nama, amma fa sunan ne suka hada, amma ba irin na duniya bane. Komai na aljanna daban ne. Shine abinda Allah ya ce na tanadawa bayina abinda ido bai taba gani ba, kunne bai taba ji ba, zuciya ba taba yin tunani ba. Sannan dadin dadawa bayan suna da lahum fiha ma yasha'un, suna da duk abinda suke so a ciki, sai Allah ya ce khalidina, kuma sa su dawwama a cikin ma'ana wannan aljanna din. Khalidina suna madawwama, wannan ma wata ni'ima ce. Mutum ya shiga ni'ima kuma ya san ni'imar ba za ta yanke ba, to ba karamin ni'ima ba ce. Shi yasa duk jin daɗin da yake da shi a duniya, in ka tuna cewa zai yanke sai ka jin daɗin ba daɗi. Idan da Allah zai hore maka dukiya, ka mallaki dukiya iya yadda kake so, sai ka zo ka zauna sai ka tuna cewa a wannan dukiyar fa za ka mutu ka batta, ko kuma dukiyar za ta iya karewa, daga nan sai ka ji ba daɗi. In wani kayan abinci ne ka samu sai ka tuna wata ran fa za ka iya rasawa. To yan aljanna, aljanna Allah ya ce khalidina fiha, innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah ya ce khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, ba za su nemi ma a canza musu guri ba. Da haka wannan ma wata ni'ima ce. Kana ala rabbika, wannan abin alkawari ne a ga ubangijinka. Wa'adan alkawari ne, mas'ulan abin tambaya, ma'ana dole wannan alkawari zai faru. Kamar da Ibn Jarir al-Tabari, Abu Ja'far Ibn Jarir ya hakaito daga wasu malaman Arabiya, suka ce ma'ana wa'adan mas'ulan ay wa'adan wajiban, alkawari ne na wajibi, ma'ana alkawari ne na dole. Abdullahi dan Abbas yace kana ala rabbika wa'adan mas'ula, ma'ana wannan alkawari ne abin roko. To an ce mas'ulan, abin tambaya, abin roko, sai suka ce abinda ake nufi mala'iku su ne, akwai inda mala'iku su ne za su ke roƙar wani muminai wannan matsayi na gidan aljanna. Da haka abinda ake nufi kana ala rabbika wa'adan mas'ula, ma'ana muminai suna roƙon wannan matsayi, ko mala'iku ma suna roƙa musu. Muminai suna cewa rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wala tughzina yawmal qiyama, Allah ka bamu abinda kai alkawari a bisa harshen manzanninka, kada ka tozarta mu ranar alkiyama, innaka la tukhliful mi'ad, Allah baka tozar, baka saba alkawari. Kun ga anan muminai suna roƙon wannan alkawari da Allah ya musu na aljanna. Haka nan a cikin alqur'ani Allah ya gaya mana mala'iku ma za su roƙa wa muminai wannan alkawari, za su ce rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, ya Allah ka shigar da su aljannatai na zama wanda kai musu alkawari. Da haka suka ce anan shine ma'ana kana ala rabbika, wannan ya kasance alkawari ne a wajen ubangijinka. Wa'adan mas'ula, abin tambaya abin roƙo ma'ana mu'mine suna roƙon wannan alƙawari sannan al-mala'iku ma suna roƙa musu kuma yadda kuma muka ambata su malamin ka cewa mas'ulan anan ana nufin wajibi ma'ana wani alƙawari ne da Allah ya kuma alƙawarin Allah baya tashi idan mun kalla Allah yana cewa kana ala rabbika wa'dan mas'ula sai daidai da fadin Allah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ma'ana wani alƙawari ne da ubangiji Allah madaukakin sarki yayi kuma alƙawarin Allah madaukakin sarki ba ranar da za a ce wannan alƙawari ya tashi idan mun kalli waɗannan ayoyi guda biyu za mu ga suna gwada mana abubuwa kamar haka abu na farko ayoyin suna nuna mana cewa duk wani abin da ka sani na duniya ko me yi shi matukar bai zama akwai bin Allah a cikin lamarin ba matukar bai zama an yi dace da imani ba to wannan abu ne na banza domin akwai ranar da zai zo ya kare babu wani abin da yafi alkhairi ga mutum illa ya aikin da'a ya samu aljanna wadda ubangiji ya tanadar wadda yawa bayin sa mu'mine alkawari da ita sannan wannan ayoyi suna gwada mana cewa aljanna gida ne na masu tsoron Allah dan Allah cewa yi jannatul khuldi lati wa'ida almuttaqun masu tsoron Allah akai wa alkawari ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kiyaye dokokin Allah duk wanda bai bi Allah ba duk wanda ya saba wa Allah duk wanda yake yin abin da ya ga dama duk wanda yake keta dokokin Allah to ba shi ba aljanna idan musulmi ne to zai iya gamuwa da shiga wuta gurgurdan zanubin da yayi in ba Allah bane mai gafara in kuma kafiri ne to dama kafiri ba shi ba aljanna matukar ya mutu akan wannan kafirci dan haka wannan aya tana gwada mana cewa aljanna gida ne na masu tsoron Allah wanda in ka karanta alqur'ani za ka sifofi masu tsoron Allah Allah ya faɗa wurare da yawa sannan abu na biyu ko abu na uku da wannan ayoyi suke gwada mana a cikin aljanna akwai komai da komai da hun fiha ma yasha'u duk abin da suke so akwai a cikin aljanna an gama magana Allah ne ce lahum fiha ma yasha'una babu wani abin da dan aljanna zai nema ya rasa in dai abin sunan shi jin dadi babu wani abin da dan aljanna zai rasa da haka wannan yana nuna mana aljanna gida ne da ya hada komai da komai sabani a nan duniya yadda kai da mulki yadda kai da kudi yadda kai da iko wataran sai ka nemi wani abu ka rasa alal aqalli in ka samu sauki a ce zaka iya bayarwa aje aka maka to aljanna babu wani abin da zaka nema ka rasa sannan abu na uku da ayat take nuna mana ko abu na hudu ta nuna mana yan aljanna za su dawoma a cikin aljanna babu fitta sannan abu na gaba da ayoyin suke nuna mana suna nuna mana shiga aljanna wani alƙawari ne da Allah ya yi wa mu'minai kuma Allah baya tada alƙawari wannan alƙawari da Allah ya yi indai muka rike shi muka tsaya kan imani da tsoron Allah to ba yadda za a yi wannan alƙawari ya tashi sai Allah ya ce mai
ويوم يهجرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا ذكر وكانوا قوما بورا وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا
نعم daga nan sai Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin abinda zai faru ranar tashin alkiyama tsakanin masu bauta da waɗanda suka bautawa wa yawma yahshuruhum ranar da Allah zai tara su wama ya'buduna min dunillah da abinda suke bautawa kuma bayan Allah fa yaqulu sai Allah ya ce a antum adlaltum ibadi ku da ake bauta muku ku ne kuka batar da bayina ha'ula'i ku ka batar da bayina waɗannan amhum dallu sabil ko ku su ne suka bace wa hanya qalu sai waɗannan waɗanda ake bauta sai su ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya ai bayyuwa ya ubangiji ba abu bane mai yuwa kwata-kwata ma mu riki wasu ababen jibinta kuma bayan ka ya Allah, ma'ana ba mu san da waɗannan ba, walakin matta'tahum wa aba'ahum, yadda lamarin yake ya Ubangiji sun ji daɗi ne, ya Allah ka ji yadda su daɗi da iyayensu, hatta nasu zikira, har suka bar karantarwa, suka bar wa'azi, suka bar alqur'ani, wa kanu qauman bura, sun kasance mutane ne halakakku. Faqad kazzabukum bima taqulun, sai Ubangiji ce to sun karyata ku cikin abin da kuke faɗa, fa ma tastati'una sarfan wala nasra, ayo ba za ku iya kawar da wata azaba ba, ba za ku iya wani taimakon juna ba, wa man yazlim minkum nuziqhu azaban kabira, duk wanda ya zalunci a cikin ku za mu dandana mai azaba, azaba mai girma. A waɗannan ayoyi kamar yadda muka ambata, Ubangiji yana gaya mana abin da zai faru ranar tashin alkiyama, a ranar da Allah zai tara kafirai da waɗanda suka bauta wa koma bayan Allah, sawa'un waɗanda aka bauta ɗin mala'iku ne ko mutane ne ko aljanu ne ko ku abubuwa ne ma da ba sa ji ba sa motsi jamadat, duk Allah zai tara gaba ɗaya. Wa yawma yahshuruhum, ranar da Allah zai tara su, wa ma ya'buduna min dunillah, da abin da suke bauta kuma bayan Allah. Anan ya an yi amfani da lafazin ma wa ma ya'buduna min dunillah, da abin da suke bauta wa kuma bayan Allah, ba wai ya nuna cewa abubuwan da ake bautawa waɗanda suke masu hankali ba su shiga ciki ba, a'a duka su ma sun shiga, duk da an yi amfani da lafazin ma, domin wasu ayoyi sun nuna mana hatta waɗanda aka bautawa cikin masu hankali kamar annabi Isa alaihi salam, kamar mala'iku, hatta su Allah su ya tambaye su ranar tashin alkiyama. Don haka anan Allah zai tara gaba ɗaya duk wani abin da ake bautawa, da mutum ne ko aljanni, annabi ne ko ba annabi bane, Allah zai tara su sai ya tambaye su cewa waɗannan ku ne kuka batar da su. Yanzu mu kuma cikin alqur'ani za mu ga Allah zai ce, Allah yana cewa yawma yahshuruhum jami'an, ranar da Allah zai tara su gaba ɗaya. Summa yaqulu lil mala'ika, kun ga nan mala'iku, Allah ya ce mala'iku, a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budu, waɗannan ku suke bautawa, kun ga anan mala'iku ake tambaya. Sai mala'iku ce, qalu subhanaka, sarki ya tabbata gare ka ya Allah, anta waliyuna min dunihim, kai ne majibincin lamarinmu, kai ne Ubangijinmu, ba su ba. Bal kanu ya'buduna aljinna, aljanu suke bauta ya Allah, mu ba mu suke bauta ba. Aksaruhum bihim mu'minun, da yawa daga su suka yi imani. Haka nan Allah ya tabbata mana zai tambaye annabi Isa irin wannan tambaya. Ranar alkiyama Allah zai ce wa annabi Isa, a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, ya kai Isa kai ka ce wa mutane ku ɗauke ni, ni da mahaifiyata ku mai da ni ababen bauta kuma bayan Allah. Allah zai tambaye annabi Isa sai ce mai, qala subhanak, ci tsarki ya tabbata gare ka, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, ai ba zai ba in faɗa abin da ba haƙƙi na bai Allah, in kuntu qultuhu faqad alimta, in na faɗa ya Allah ka sani, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub. To dan haka waɗannan abubuwan da za a tara a wannan ayar da Allah ya ce wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna, da duk abin da suke bautawa, mutane ne ko aljanu ko menene, duk da lafazin ma, amma wasu ayoyi sun nuna duka za a tara komai min dunillah. Sai Allah ya ce fa yaqulu, idan aka tara ga masu bauta ga wanda suke bautawa, sai Allah ya ce fa yaqulu, sai Allah ya ce a antum adlaltum ibadi haula, ku da ake bautawa ku ne kuka baitar da bayina waɗannan, an humu dallu sabil, ko su ne suka bace hanya da kansu. Allah madaukakin sarki zai wannan tambaya, ku ne kuka batar da su ko su suka bace. Mun ji mala'iku can za su ce subhanaka anta waliyuna min duni, kai ne ma'ana waliyinmu, kai ne majibincin lamarinmu. Annabi Isa shi ma aka tambaye shi, anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, sai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka. Anan ma da aka tambaye su antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallu sabila, sai suka ce mai, qalu subhanak, ko ina za mu ga lafazin subhana ya zo tsarkake Allah. Wannan yake nuna maka girman wannan lafazi, da cewa babban lafazi ne wajen tsarkake Allah madaukakin sarki. Don haka a ranar Allah zai tambaye su, sai waɗannan abubuwan da ake bauta sai su ce ya Allah ba mu bane, mu ban batar da su ba, mu ban umarce su yi wannan ba. Ma kana yanbaghi lana, ya Ubangiji ai ba zai yi wa ma gare mu, ma yanbaghi, ma kana yanbaghi lana, ma'ana ba zai taɓa yiwuwa ba, an nattakhidha min dunika min awliya, mu riƙi wasu ababen bauta kuma bayan ka, ko mu riƙi wasu majibinta na mare kuma bayan ka, ba da za a yi ya Ubangiji. Annabi Isa ko kuma wani annabi ko mala'iku su riƙi wasu mutane su dinga bauta musu, kuma suna ƙaunar suna son wannan abin da suke musu, ba zai yi ba. To ya aka yi haka faru? A nan idan mun duba za mu ga waɗannan abubuwan da aka yi wa bauta kamar yadda aya take gwadawa, waɗannan abubuwan da aka yi wa bauta gaba ɗaya za su kafirce wannan bauta ɗin. Shi ne a wani gurin Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama, sai Allah ya ce wa hum an du'aihim ghafilun, ba su ma san suna yi ba. Wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da, in an tara mutane za su zama musu makiya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, za su kafirce wannan ibada ɗin, za su ce ya Allah ba ruwanmu, ya Allah ba mun ka sanya su ba. A wani gurin Allah ya ce summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da, ranar tashin alkiyama duk masu bauta wannan Allah za su kafirce wa juna. A ranar mabiya za su kafirce wanda suke bi, waɗanda ake bi su ma za su kafirce masu bin su. Dan haka anan Allah madaukakin sarki nuna mana za su barranta, za su barranta daga waɗannan masu yi musu bauta. Za su ce ya Allah ba ruwanmu, walakin matta'tahum wa aba'ahum, Allah ka ji yadda su daɗi, wa aba'ahum da iyayensu, hatta nasu zikira, har suka bar azzikiru, shine abinda annabi suka zo shi, abinda annabi Musa ya zo da shi suka bari, abinda annabi Isa ya zo da shi suka bari, wannan al'umma ta manzo Allah abinda ya zo suka bari. Hatta nasu zikira, suka bar tauhidi, suka bar tsarkake Allah. Wa kuntum qauman wa kanu qauman bura, kun kasance mutane ne da suke halakakku. Dan haka babu ruwanmu akan wannan abinda suka yi. Shi sai Allah ya ce faqari kazzabukum bima taqulun, sun ƙaryata ku akan abinda kuke faɗa. Ma'ana annal ma'budina kazzabul 'abidina, su wanda ake bauta sun ƙaryata masu bautan. Suka ce subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya, wannan abinda ya nuna na cewa waɗanda ake bauta kuma bayan Allah ranar alkiyama za su kafirce wa duk wanda ya bauta musu. Shine abinda Allah ya faɗa a wurare da dama a cikin alqur'ani, kamar waccan aya da muka karanta, wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. A wani gurin Allah ya ce wa idha ra'a allazina ashraku shuraka'ahum, idan wanda suke shirka sai ga abokan shirka su waɗanda suke yi shirka, qalu rabbana ha'ula'i shuraka'una allazina kunna nad'u min dunik, ya ubangiji ga allolinmu nan su muke kira kuma bayanka. Fa alqau ilaihim alqawla innakum lakazibun, sai waɗannan wanda ake bauta sai ƙarya kuke, ba mu ba ku, mu ba mu sa ku ba. A wani gurin Allah ya ce fa zayyalna bainahum wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun, suka ce ba mu kuke bautawa ba. Kalla sayakfuruna bi ibadatihim, a wani gurin Allah ya ce za su kafirce bautar da suke musu. Wa yakununa alaihim didda, za su zama musu abokan faɗa kishiya ranar tashin alkiyama. So duk wanda ya bauta wani Allah to ranar tashin alkiyama ranar da ya fi kowace rana neman agaji da taimako, a ranar abinda ya bauta kuma bayan Allah zai guje masa. Ku duba a ranar tashin alkiyama, rana ce da kowa neman inda zai shiga yake. Yawma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, da haka a ranar tashin alkiyama kowa gudun kowa yake, kowa nema yake ina zai shiga. To a irin wannan rana da mutum yana nema inda zai samu ya laɓe, sai a wayi gari waɗanda yake ganin su ne za su yije shi, allolin shi kuma suke ba su ba shi. Kai ka san musiba ta yi musiba, a ranar za su ce ba mu ba ku, za su barranta. Wannan yana maka haɗarin bauta wani Allah, dan ranar da kake neman taimako a ranar zai guje baka. Domin masoyi ana gane shi ne idan musiba ta samu mutum. In kana cikin daula da ni'ima da jin daɗi, baka gane me mai waye mai ƙaunarka na gaskiya. Sai lokacin da ka shiga cikin wahala da musiba, to a ranar za ka gane masoyi zai tsaya tare da kai. Wanda ku dama ba mai ƙaunarka bane sai ya gudu, idan kuɗi ne suka ƙare sai ya gudu, idan mulki ne in ya ƙare sai ya tafi ya bakka. Amma mai ƙaunarka na gaskiya sai zama tare da kai. To ranar tashin alkiyama waɗanda suka bauta wani Allah za su gane cewa lalle waɗannan da suka bauta kuma bayan Allah sun bauta wahala. Dan za su guje su, za su ce ba mu ba ku. Ka duba Allah ce sai yakfuruna bi ibadatihim, za su kafirce bautar su. Wa yakununa alaihim didda, su ma zaman musu kishiyoyi abokan faɗa. A ranar wanda ya bauta wa Allah shi ne kaɗai zai samu kyakkyawan sakamako. Shi ne Allah zai mai inuwa, kamar yadda hadisi ya nuna a kowaɗan da Allah zai wa inuwa a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah. A ranar mumine za su samu kyakkyawar tarba, za su samu kyakkyawar sakamako. Shi sai Allah ya ce wa man yazlim minkum, duk wanda ya yi zalunci a cikinku ai ya shirka da Allah, shi ne yazlim minkum. Domin Allah ya ce wal kafiruna humu zalimun, kafirai su ne azzalimai. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa’in fa’alta fa’in na ka izan mina zalimin, da haka wa mani ya zulim minkum, duk wanda ya shirka a cikinku, ya haɗa Allah da wani wajen bauta, nuziqhu azaban kabira, za mu ɗanɗana masa azaba azaba mai girma. Wannan shi ne sakamakon duk wanda ya shirka da Allah maɗaukakin sarki. Cikin waɗannan ayoyi za mu ga abu na farko, za mu ga cewa ranar tashin alkiyama za a tara mai bauta da wanda ya bautawa. Duk Allah zai tattaro da wanda aka bautawa yana sani, da wanda aka bauta masa bai sani ba, da wanda ya yarda da bautar, da wanda bai yarda ba. A ranar Allah zai haɗa kowa da kowa, kuma Allah zai tambaya, za a tambaye masu bauta, za a tambaye waɗanda suke bauta ɗin. Sannan abu na biyu da wannan ayoyi suke nuna mana, girman tasbihin subhanak, tsarkake Allah. Wannan lafazi na subhanak in ka bi alqur'ani za ka duk inda yawanci ya zo, to an yi magana haɗa Allah da wani ne, ko an kira wa Allah ɗa, wa qalu ittakhadha Allahu walada, sai a ce subhanak, tsarki ya tabbata ga Allah. To da haka lafazi ne mai girma, tsarkake Allah maɗaukakin sarki, da tsarkake shi daga dukkan abokin tarayya. Sannan abu na gaba da waɗannan ayoyi suke nuna mana cewa ranar tashin alkiyama duk waɗanda suka bar abinda annaba suka zo da shi, to mutane ne halakakku. Domin Allah ya ce walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu zikira, har suka manta ambato, suka manta alqur'ani, suka manta karantarwar da annabawa suka yi musu ma'ana, saboda daɗewa sun ji daɗi. Wa kanu qauman bura, suka zama mutane ne halakakku. Kenan duk wanda ya bar karantarwa alqur'ani da karantarwa sunna da abinda Allah yake so maɗaukakin sarki, to ya zama halakakke. Sannan waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa duk wanda ya zama ranar tashi alƙiyama bai bi Allah ba, to bai da wata mafita. Shine Allah maɗaukakin sarki ana yake cewa fa ma tastati'una sarfan wala nasra, ba ku iya kawar da azaba gare su. Waɗanda suka bauta musu ba za su iya kawo musu da azaba ba, sannan ba za su iya taimakonsu ba, kuma ba za su iya kawo da kansu azaba, ba za su iya taimakon kansu ba. Sannan ga kuma Ubangiji maɗaukakin sarki zai ɗanɗana wa duk wanda ya saba masa azaba, azaba mai raɗaɗi. Da haka wannan yana nuna mana wajibcin komawa zuwa ga Allah, da tsarkake tauhidi, da tsayawa kan abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa da shi. Kuma duk wani wanda aka bautawa, ko annabi ne, ko mala’ika ne, ko ma wane ne, to kada ɗauka wannan bautar Allah zai karɓa. Ba wani wanda ake bautawa sai Allah shi kaɗai. Duk wani abin da za a bauta kuma bayan Allah ba daidai ba ne, ranar tashin alƙiyama sai Allah ya tsayar da wannan abin bai bauta, da wanda ya bauta masa ya yi hisabi. Kuma mun ji mutanen ƙwarai da waɗannan abubuwan da aka bauta wanda ba ruwansu za su barranta daga waɗannan waɗanda suke bauta musu. Don haka idan ba Allah mutum maɗaukakin sarki, idan ba Allah mutum ya riƙe ba, to ya riƙe abin da ba zai amfane shi ba a ranar tashin alƙiyama. Sai Allah ya ce mai.
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتذبرون وَكَانَ
رَبُّكَ بَصِيرًا. نعم daga nan sai jerin gwanan ayoyin alqur'ani sai aka koma kan ba waɗannan kafirai amsa akan waccan magana da suka faɗa a baya, cewa ya za a yi manzo ya zama yana cin abinci, ya za a yi manzo ya zama yana yawo a kasuwa. To sai Allah yake ba da labari, yanzu an dawo kan sukar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma amsa da Allah yake ba su. Wa ma arsalna qablaka min al-mursalin, Allah ce ba ma aiko wasu manzanni ba gabaninka ya Rasulullah, illa innahum la ya'kuluna at-ta'am, face su suna cin abinci, wa yamshuna fil aswaq, suna tafiya a kasuwanni, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna, amma mun sanya sashin ku ga sashi ya zama fitina, atasbirun, yanzu ba za ku yi hakuri ba, wa kana rabbuka basira, ubangijinka mai gani ne. Ma'ana Allah yana ba mu labarin cewa duk waɗanda ya aiko daga cikin manzanni suna cin abinci, kamar yadda bayani ya gabata a farkon wannan sura. Saboda annabawa mutane ne. Sannan yamshuna fil aswaq, suna tafiya a kasuwanni, ma'ana suna kasuwanci, wannan kuma bai saba da daraja ba ba rage kima bane dan annabi ya zama yana kasuwanci ko yana tafiya a kasuwa kamar yadda Imam al-Qurtubi ya yi dogon bayani anan cewa kasancewar annabawa ko kuma wannan yana nuna cewa kasuwanci abu ne na halal kuma ba laifi bane baya nuna rashin daraja ko rashin kima dan ya zama mutum yana kasuwanci ko yana neman abin da zai ci sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa to dukkan annabawa haka nan muka aiko su babu wani annabi da ya fita daga wannan ki sa magana mafi inganci malamai suka ce a cikin aljanu babu annabawa sai masu wa'azi cikin aljanu masu wa'azi ne wa annabawa daga cikin mutane ne dan Allah ya ce ma arsalna min qablika illa rijalan ba mu aiko kowa gabanin ka ya rasulullahi sai mazaje babu mata a cikin annabawa kan magana mafi inganci babu kuma aljanu sai dai a cikin aljanu akwai masu wa'azi in su zo sun ji wa'azi gurin annaba su je su karantar kamar yadda alqur'ani ya gaya mana wa iza sarafna ilayka nafara min aljin yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu anfitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin Allah ya ce ka tuna yayin da muka juyo wasu jama'a daga cikin aljannu suka zo suka ji wa'azin ka ya rasulullah suna zuwa suka ce ai shiru suna jin karatun alqur'ani ana gama suka juya suka dinga wa mutanen su wa'azi ya qaumana ajibu da'i Allah har zuwa karshe to wannan akwai cikin annabawa da haka dukkan annabawan da Allah ya aika mutane ne kuma mazaje ne da haka manzon Allah ba wai ya zo da wata sifa ta daban ba sai Allah ya ce waja'alna ba'dakum li ba'din fitna mun sanya sashin ku ya zama jarraba ga sashi ma'ana sashin ku ya zama jarraba ga sashi anan malami suka yi bayani suka ce me ake nufi da sashi ya zama abin jarraba ga sashi shine Imam al-Qurtubi yace abinda ake nufi kowanne ana jarraba shi da dan uwan shi mai wadata ana jarraba shi da talaka ta yaya ta an dora masa ya kula da shi ya taimaka masa kada ya masa izgili shi kuma talaka an jarrabe shi da mai kudi mai wadata ta wace hanya kada ya mai hasada kada ya kwata sai abin da ya bashi ana bukatar kowa ya hakuri da kowa dan haka shi mai kudi an jarrabe shi da talaka talaka an jarrabe shi da mai kudi shine waja'alna ba'dakum li ba'din fitna sannan haka nan mai gani an jarrabe shi da makaho idan ma'ana kai mai gani kakka wulakanta makaho kakka tozarta shi dan baya gani kai kuma makaho Allah ya jarrabe ka ta yanda kai baka gani kuma ga wani yana gani malamai an jarrabe su da jahilai masu mulki an jarrabe su da talakawa ma'ana sashi an jarrabe sashi da sashi shi yasa Allah ce atasbiruna ay ala alhaq yanzu za ku yi hakuri akan gaskiya ba za ku yi hakuri ba ku jure domin wannan rayuwar kowa an jarrabe su da sashi bal ma wasu malamai suka ce Allah yana cewa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd man jarraba sashin su da sashi ma'ana idan ka duba hatta kafirai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu jarrabar da aka yi musu da fakiran musulmai suka ce ba za su yi imani ba sai manzo Allah ya kore su su ba yadda za su zauna tare da fakirai wasu kuma aka jarrabe suka ce shi kansa manzo Allah ba shi ya kamata a sako da alqur'ani ba ai alqur'ani ai ba shi ya kamata a ba ba kamata ya abawa ne ko abawa ne to wannan shine abin da Allah yake gaya mana cewa Allah ya jarrabi waja'alna ba'dakum li ba'din fitna mun sanya sashin ku ya zama jarraba ga sashi kowane bangare an jarrabe su da kowane bangare a tasbiruna ay ala alhaqi am la tasbirun yanzu ku yi hakuri akan gaskiya ko ba za ku yi hakuri ba abinda ake nufi ku za ku yi hakuri akan wannan jarrabar da Allah ya muku ko ba za ku yi hakuri ba kamar kira ake yi ga cewa ku yi hakuri ga wannan jarraba da Allah ya yi wa kana rabbuka basira ubangijin ka mai ganin dukkan komai ne babu abinda Allah madaukakin sarki baya gani ya zo a cikin sahihi muslim daga hadisin iyad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yace inni mubtalika wa mubtalin bik zan jarrabe ka kuma zan jarrabu wani da kai sannan kamar yadda muka yi bayani wannan rayuwar da muke ciki sashen mujarraba ne ga sashi da haka in mun kalli wannan aya tana nuna mana cewa Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni a mutane kuma suna cin abinci suna tafiya a kasuwanni wannan ba aibi bane sannan kuma ayoyin suna nuna mana cewa sashen mu jarraba ne ga sashi abinda ake bukata kowa ya hakuri kai da Allah ya ba wadata kai hakuri ka kiyaye dokokin Allah wanda kuma Allah madaukakin sarki bai bashi wadata ba shi ma ya hakuri ya kiyaye dokokin Allah har malamai sun yi sabani cewa da mawadaci mai godiyar Allah da talaka mai hakuri wanne yafi al-ghaniyyu shakir mawadaci mai godiyar Allah ga kudi ga godiyar Allah ma'ana godiyar Allah mai kiyaye dokokin Allah gashi musulmi yana sallah, yana tsoron Allah, yana kaza, yana bada duk wani haƙi na Allah ga kuma dukiya. Ko kuma talaka gashi bai da shi amma sabir mai haƙuri ne, ba za ka taɓa jiya koka ba in ka ce masa ya rayuwa ce alhamdulillah, baya kai ƙara, baya ƙorafi, baya komai, kullum cikin godewa Allah yake. Malamin suka ce wanne yafi a gurin Allah, wasu suka ce talaka yafi, da ranar kiyama sai ya shiga aljanna ya jima mai kuɗi bai karaso ba, ana ce ana mai hisabi. Suka ce kuma wannan haƙurin da ya ci zai sa samu lada mai yawa, wasu suka ce ina masu kuɗi sun fi, don ga hadisin zahaba ahlul dusuri bil ujuri, suka ce ya rasulullahi masu kuɗi sun tafi da arziki, suna yin sallah kamar yadda muke yi, suna azumi kamar yadda muke yi, amma suna yin sadaka da dukiyoyinsu mu kuma ba ma yi. Manzo Allah ya gaya musu abubuwan da za su dinga yi na ambaton Allah wanda muke matsayin sadaka, tasbihi da hailala da kaza. Bayan kwana biyu masu kuɗi suka ji suna yi su ma, suka da suka ce ya rasulullahi, to ai sun ji suna yi. Sai manzo Allah ya ce to kuje zalika fadlullahi yutihi man yasha, falala Allah ce. Suka ce wannan ya nuna masu kuɗi sun fi, amma magana mafi inganci babu wanda ya fi wani, sai wanda ya fi tsoron Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, idan mutum ya fi ka dukiya da arziki kuma ya fi ka tsoron Allah to ya fi ka. In ya zama talaka ne kuma mai tsoron Allah, wancan kuma mai kuɗi mara tsoron Allah, to mai talakan ya fi a wurin Allah fiye da wanda yake da dukiyar. Ubangiji Allah ya mana ganda katar, ya ɗora maka abin da yake daidai, ya kiyaye mana kan abin da yake ba daidai ba, ya gafarta mana zunubanmu, ya ba mu ladan wannan ibada, ya yafe mana kurakuranmu. Wa bihadzal qadri kifaya, walhamdulillahi rabbil alamin.